This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna Jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalol da kuma Niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Juma'a 25 ga watan Disamba shekara ta 2015. Ranar da al'umma Kirista a duk faɗin duniya ke tunawa da haihuwar Isa Almasihu. Muna kuma yi wa dukkan al'umma Kirista barka da Kirsimeti. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahotanni kan bukukuwan Kirsimeti sai kuma batun karancin mai a Najeriya. Yau dai ba za mu buɗe layuka kamar yadda muka saba domin ba ku damar bayyana ra'ayoyin zaɓin kanku ba a wannan rana ta Kirsimeti. Yanzu dai sai a fara da jin yadda duniya ta wuni.
Assalamu alaikum sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Wata fashewa a masana'antar gas a kudancin Najeriya ta haddasa gobara ta kashe mutane 100 da raunin wasu mutane da dama, kamar yadda 'yan jarida da ke wurin suka bayyana. Yau Juma'a, ofishin shugaba Muhammadu Buhari ya ce mutanen da ke ɗokin bikin Kirsimeti sun mutu ba tare da bayyana adadin waɗanda suka mutu ba. A ranar Alhamis, gobarar ta tashi a wata masana'antar gas a garin Nyewi, jihar Anambra, lokacin da tankin jigilar gas ya kama wuta bayan ya sauke gas. Rahotanni sun ce gobarar ta kona mutane da dama waɗanda suke tsaye a kan layi suna ƙoƙarin sayan gas ɗin girki. An kai waɗanda suka ji rauni asibitin koyarwa ta Nnamdi Azikiwe da ke garin Nyewi. Gobarar ta yi sa'o'i tana ci, ta kuma lalata gine-ginen da suke kusa. Shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya rushe jihohi 10 na ƙasar, ya maye gurbinsu ko kuma ya kafa jihohi 28, matakin da masu caccaka suka ce ya dagula yarjejeniyar ɗaunin iko da aka ƙulla a watan Agusta bayan yaƙin basasa shekaru 2 a ƙasar. A wani jawabi da ya gabatar jiya Alhamis da daddare, shugaba Salva Kiir ya gabatar da wata doka, har ma ya bayyana sunayen gwamnonin jihohi 28 ɗin da ya ƙirƙiro. Ya zuwa yanzu dai shugabannin 'yan tawaye ba su mayar martani ga ɗaukan wannan mataki ba. A ranar Talata, wakilan 'yan tawaye da na gwamnati suka yi wani taruwa a Juba da fata ko kuma burin kafa gwamnatin wucin gadi ta haɗin kan ƙasa. Jim kaɗan bayan da rikici ya ɓarke a tsakiyar watan Disamban shekara ta 2013, gwamnatin ƙasar da ɓangarorin 'yan tawaye suka yi ta ganawa jefi-jefi. To amma an shake ta ƙa'idodin yarjejeniyoyin tsagaita buɗe wuta da aka sha ƙullawa cikin 'yan shekarun da suka shige. To waɗannan labarai dai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Papa Roma Francis ya buƙaci a sasanta tsakanin ɓangarorin da ke rikici da juna. Wannan saƙo yana ƙunshe a jawabin da ya gabatar sakamakon bikin Kirsimeti ga dubban mutanen da suka taru a fadar Papa Roma. Saƙon nasa kuma ya zo ne a daidai lokacin da duniya ke fama da rikicin 'yan ƙungiyar ISIS da matsalar kwararowar 'yan gudun hijira a gabas ta tsakiya da wasu rigingimu a nahiyar Afirka da hare-haren ta'addanci da aka kai gabashin Turai da Amurka da kuma damuwa akan matsalolin jin ƙai da ƙasashe masu arziki ke nunawa a yayin da 'yan gudun hijira a sakamakon rikice-rikice suke fafutukar neman inda za su zauna. Baya ga haka kuma Papa Roman ya buƙaci a koma teburin shawarwari a wurare da ake fama da rikici kamar tsakanin Isra'ila da Falastinawa. Ya kuma buƙaci al'ummomin waɗannan yankunan da siwa Allah su zauna tare cikin kwanciyar hankali da lumana. Ya yi kira ga ƙasashen duniya da su yi ƙoƙarin magance rikice-rikice a ƙasashen Libya da Iraq da Yemen da kuma wasu ƙasashen Afirka. 'Yan takarar shugaban a nan Amurka sun fara mai da martani ga rahotannin da ke cewa ƙila Amurka ta fara korar waɗanda suke ƙasar ba bisa ƙa'ida ba a farkon watan Janairu idan Allah ya kai mu. 'Yan takarar shugaban
labaran duniya kenan kuka saurara. Rahotanni daga jihar Gombe, Najeriya na nuni da cewa an kama wani mutum da ya badda kama yana kokarin kai hari a lokacin addu'o'in Kirsimeti. Na nemi jin karin haske daga wakilinmu Abdul Wahab Muhammad ta wayar tarho dangane da wannan lamari.
Abin da ya faru yau a nan garin Iliri, wani mutumi ne aka samu yayi shigan mata ya rangada gazal da tozali ya sa irin gashin nan har yana sauka ƙasa da nono a kirjinsa wanda duk yayi gashi. ‘Yan maza da suka ga alaman mace ce suna ganin kuma bakwar fuska sai suka bi ta haka, wato matasa kenan na garin Iliri. Ya zo ko ya kwana a wani unguwa ne wanda ake cewa Komta, akwai wani hotel downtown. To daidai lokacin da jama'a yau kin san Kirsimeti ne, an fito ana da niyyar zuwa aje a yi sujada a nan majami'u. Idan tirin ya kama hanya yana tafiya, to sai matasan nan so gan shi. Da suka gan shi sai suna neman mata magana din saboda sun ga mace ce gaci nan ta fito sosai. Da ya lura ana jinsa shi ne sai ranta cikin nakari. Kenan da ya je sai ya hau wani garu katangan wani gida ya fada cikin gidan. Ya je to gidan ma mutanen gidan sun tafi coci sai wata yarinya karama. Matasan nan suka zo ana nema sai yarinyar ta ce musu ai ya shiga karkashin gado cikin gida.
Har ya shiga karkashin gado a cikin gidan?
A cikin gidan eh. Aka dai bi shi aka zakulo shi kenan. An zo ana ciccire masa kaya sai aka ga wannan nonon da ya yi ashe na soso ne. Sannan ga wani duwawu da ya yi na roba. Ga gashin nan da ya sa irin na ‘yan kanti da ake yi.
To banda shigan matan nan da ya yi yana ɗauke da wani abu ne?
Yawa eh, da aka zo caje shi. Sai aka ga wasu abubuwa su karafuna da abin ashana da dai wani abu irin jakan nan na mata da yake suke yawo da shi. Aka gani a daure a kunkuminsa.
Ana kyautata zaton abubuwan hada
bomba. Yawa abin da ake har hada sinadaran abin bomba. To shi ne aka dai lallasa shi har ma ya ce ai su sun kai wajen su 50 a cikin bilirin nan. Wani malamin majami'a ne wanda ya ce kada da yin fata sunansa shi ne yake bani wannan bayani. To daga dai ƙarshe dai suka ce to yanzu kada a ce za a kashe shi a miƙa shi ga hannun 'yan sanda. To an ba da shi ga su GPO na garin Iliri domin saboda su ci gaba da bincike.
Kawo yanzu akwai wani bayani da aka samu daga jami'an tsaro dangane da wannan lamari?
To jami'an tsaro abin da suka ce gobe ne da a zo a yi bayani ma 'yan jarida bayan sun gama cikinsu.
To mun gode kwarai da gaske.
Okay,
a jihar Anambra kuma ana ci gaba da samun bayanai da ke karo da juna kan ainihin adadin waɗanda suka mutu a wata bindigar iskar gas da ta auku a jihar a garin Newi. Wakilin Lamido Abubakar na ɗauke da ƙarin bayani.
Gobarar dai ta tashi ne a lokacin da wata motar dakon iskan gas ke sauke kayan da ta ɗauko a tashar ta iskan gas ɗin, yayin kuma da ake sayarwa wasu al'ummomi iskan gas. Rundunar 'yan sandan jihar Anambra ta tabbatar da aukuwar lamarin. Hassan Karma shi ne kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar, kuma ya yi mini ƙarin bayani kamar haka.
Wannan ya faru shi ne around 1:30 PM na jiya. Akwai explosion wanda ya faru a wurin cooking gas company a Newi, whereby lokacin da ana offloading gas kuma ana sayar da gas. Worker before abin ya faru, mutane masu okada da yan kasuwa suna kokarin su zo su ga me ya sa mutanen kamfanin din suna gudu suna explosion din ya faru. A ciki yan okada da mutanen da sun zo su saya gas guda 8 sun mutu, 6 perimeter na fence na kamfanin din, guda 2 kuma a cikin wani gida kusa da wancan kamfanin. Duka mutane 8 sun mutu, to mutane 6 kuma suna asibiti. A cikin mutane 6 wanda an kai asibiti guda 4 har referral nasu zuwa teaching hospital Enugu, guda 2 kuma suna Enugu teaching hospital.
To ranka da zuwa yanzu kamar rahotannin da muke samu jaridun kasa da sauran kafafen labarai sun ce sama da mutane 100 ne suka rasa rayukansu. Ku a matsayin ku na hukumomin tsaro binciken da kuka ya nuna muku mutane kamar 6 ne kawai suka rasu?
Ah wani ma bincike. Wannan abin da ya faru fiscally mun je wurin mun counting gawai ke da money mun ga ko ta muka yi asibiti. So sun je reader wanda sun zo nan suka rubuta ko addu'a ne suna yi su so mutane haka su mutu ne ba mu sanar ba. Amma dai abin da ya faru shine
wannan lamarin dai ya rutsa da mutane da dama haɗi kuma da waɗanda hanya ta bi da su da hakan ne na tuntubi wani mazauni garin na Innewi domin jin ƙarin bayani sai ya ce
sunana Salisu Suleiman dama inda ake filling gas ainihin company a cikin company ne wutan ya tashi gaskiya wutan ta yi barna da yawa gawakin da aka sauka aka kai asibiti wanda dai aka gani 35 to waɗanda kuma ba za a iya ma tantanta ko bambanta su ba wanda wutan ma ke ci a kansu sun yawa shine yasa da masu zuwa su saya da kuma ma'aikatan wurin da an kai daidai wajen rayuka wajen dare da wani abu.
Sai dai kungiyar bada agajin gaggawa ta Red Cross ta ce mutane hudu ne suka mutu yayin da kuma wasu hudu suka jikkata nan take kuma aka garzaya da su zuwa asibiti a wata sanarwa da ta fitar. Zuwa yanzu dai an shawo kan matsalar wutar bayan yan kwana-kwana sun kwashe daren jiya suna kokarin shawo kan matsalar. Da Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya.
To bari mu nufi jihar Plateau Najeriya inda wakiliyarmu ta ziyarci inda waɗansu da ke gudun hijira suka yi addu'o'in Kirismeti ga Zainab Babaji.
Yayin da Kristoci a faɗin duniya ke gudanar da bukukuwan Kirismeti, wasu 'yan gudun hijira sun buƙaci gwamnati ta samar da tsaro a yankunansu ta yadda za su koma gidajensu. A nan jihar Plateau hidimomin Kirismetin sun gudana ne cikin tsauraran matakan tsaro. Na shiga majami'ar Ikkilisiyar 'yan uwa a Najeriya inda na tarar da wasu 'yan gudun hijira daga jihohin Adamawa da Borno. Na tattauna da wasu yara don jin yadda suka gudanar da bikin Kirismetin na bana.
Sunana Moses Daniel.
To gashi an yi Kirismeti, yaya kake ganin Kirismeti?
Ana lallabawa da dani.
Kace ana lallabawa, me kake nufi da ana lallabawa? Baka ji dadi ba ne?
Dadin sa ba daya da yanda mun saba ba.
Ya kuka saba?
Mun saba yin sa Adama. Muna murna, muna sa sabon kaya, muna aktis, muna yin mo abu a church. To ba mu san yana nan zai kasance ba din yau ne farko fara na yin Christmas a wannan church.
Amma yanzu an ce an samu tsaro a can gurin, kana so ka koma gida ko kuma zaka zauna a Jos?
Ina son kare makaranta na kafin koma gida.
Saboda me?
In ba na son karan koma kuma ina secondary school, na fi son koma as university student. Sunana Aaron Mamman.
To ga kana a Jos an yi Christmas, ya yanayin Christmas?
Ba ni mun daji sosai kamar yadda muna yi a ƙauye.
Saboda me?
Don yi a ƙauye muna da abokanin da mun yi ta hira mu je yawon mu ma nan ban. Ba mu da abokanai, ba mu jin daɗin Christmas ne sosai. In gari ya lafa za mu dole mu koma gida. Na son mu koma gida.
Wasu iyaye da ke gudun hijira sun gode wa Allah sannan suka ce suna cikin matsala.
Sunana Mark Zral David ne, ni kuma da Kamichika ne. Muna so dai Allah ya kawo sauki mu koma gida in ya yiwu. Sannan kuma abin rayuwa yana da wahala da yake muna birni ne yanzu. Abinci da abubuwa na rayuwa dai yana da matsala. To amma mun gode Allah.
Sunana Polina Goladi daga Mubi. A yanzu dai godiya ga Ubangiji yanayin Kirismeti kan mun gode Allah domin in kana da lafiya shine babban godiya. Mun iya mun yi kokari, Allah ya tana da mana, mun iya yi da shike ta karama ne. Mun iya mun saya mata kaya, mun dafa abinci, za ta ci kuma ba za ta tuna cewa ko abin da ya faru ba. To bukatunmu in gwamnati za ta taimaka mana ko abin da za mu yi jari da shi.
Shugaban matasa na EYN Aimun Sonde ya ce har yanzu ba a samu kwanciyar hankali a yankunan ta yadda 'yan gudun hijira za su koma ba.
Kamar yanzu abin da ake faɗi, komai ya yi sauki, mutane su koma, mutane su koma. Mu da muke da mutane a wuraren nan, mun sani cewa ba haka ba ne, ba gaskiya ba ne. Ai da fari ma Zainab, ba gwamnati ne ta ce ma mutane su gudu ba. Saboda haka ba gwamnati ne za ta ce ma mutane su koma ba. Idan sauki ya samu, mutane za su koma. Amma gaskiyan abin da yake faruwa shi ne, mun sani cewa jami'an tsaro sun yi kokari, an nakasa na mutane amma fa da sauran rena aka ba. Saboda haka ina kira ga gwamnati a ci gaba da wannan aiki, a ci gaba da fatattakan waɗannan mutane, sa'annan waɗannan waɗanda suke goyon bayan su ko ta siyasance ko ta addinance, gwamnati ta tsaya akan gaskiya ta kubi irin waɗannan mutane, to za a yi maganin wannan al'amari.
A cewar mataimakin faston majami'ar, suna amfani da wannan lokacin Kirismeti don addu'o'in samun tsaro a Najeriya.
Pastor Bitrus Yakubu, Yesu ya kawo salama, za mu ci gaba da wa'azin salama domin mutane su zama da salama a cikin rayuwarsu. Ko da ana tsananta mana Ubangiji ya ce mu zama masu salama. Salina muna so salaman nan su ma su samu. Muna addu'a domin su.
Wani abun ban sha'awa shine yadda matasa musulmi suka bada Kristoci tsaro a majami'u yayin gudanar da sujadan Kirismatin.
Sunana Abdulmumina Aliyu, muna Bijilanci Group. Shine muka zo muna taimakekeyya saboda haɗin kan al'umma. Mun haɗu da Christian da Muslim duka muka haɗu, shine aka rarraba mu aiki yanzu coci-coci duka muna bi muna kula da ayyukan da suke tafiya da mutanen da suke kaiwa da kawowa a gurin saboda yanayin kasar namu yanda yake ciki.
To sai dai duk da kuncin rayuwa da ɗan gudun hijirar ke ciki sun gudanar da waƙoƙin yabon Allah saboda ceto da lafiya da suke da shi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Daga jihar Plateau kuma sai jihar Gombe ga rahoton da wakilinmu Iliya Kure ya hada mana.
Yadda sujadar ta soma kenan da rera waƙoƙi a majami'ar Ekwa ta Awai da ke garin Billiri na jihar Gombe a Nigeria. Sujadar kamar ta kowace shekara akan yi ne don tunawa da haihuwar Yesu Kristi. Mai rike da majami'ar Reverend Samaila Bello ya yi ƙarin haske kan muhimmancin sujadar.
Muna nuna godiya ne musamman ga alheri da Ubangiji Allah ya mana wanda ya zamanto ya aiko da Yesu Kristi. Saboda haka wannan rana na alheri shine muna tunawa, muna kuma yin farin ciki musamman domin alheri da ceto da Ubangiji Yesu ya kawo mana a duniya. Wannan rana lallai muna sanarwa jama'a duka, wannan bukukuwa da muke yi muna farin ciki ne da haifan Yesu Kristi. Kada bukukuwan mu su kasance akan waɗansu abubuwan da ba shine manufan haifan Yesu Kristi ba. Bukukuwan mu ya shafi nuna shaidar godiya ga waɗanda su ma basu da ƙarfi, domin mu tuna cewa alherin da Allah ya bamu mu ma mu tuna da su domin su ma su samu alherin Allah.
Shugaban zumuntar mata ta majami'ar Mrs. Rhoda Bulus ta ce,
mun samu yanci shi yasa yau har ma mu mata mun zamanto da fahariya, to dole ne mu nuna godiyanmu. Kirismeti abu ne wanda ya kamata mu yi godiya ne ma Ubangiji saboda ceto da muka samu ta wurin Yesu Almasihu, domin dalilin zuwansa kenan a duniya. Da bai zo ba, da yau ba mu da ceto, da ba mu san inda muke ba.
Shin yaya matasa ke ganin wannan ranar? Tambaya kenan da neman shugabansu na wannan majami'ar, Mr. Eli Ehud.
A matsayinmu na matasa, mukan ɗauki wannan zarafi domin mu je mu gaya wa mutane labarin ceton da Allah ya yi wa duniya. Shine yanda mu matasa muka ɗauki Christmas.
So da tare akan zargi matasa da shirye-shirye wasu annashuwa da dai sauransu wanda ya kauce ma shirin bukukuwan.
Eh, gaskiya matasa sun kasu kashi-kashi, amma bisa ga yanayin koyarwar maganar Allah da kuma inda mu matasa wanda sun mika kansu, wanda sun samu saduwa da Ubangiji, gaskiya mu asalin muhimmancin Christmas lokaci ne wanda ya kamata mu zo mu yi sujada a gaban Allah, kuma duk abun da za mu yi ya kamata abu ne da zai kawo ɗaukaka ga sunan Ubangiji. Amma ba za a rasa matasa kima waɗanda sukan yi shagali domin su more rayuwar kansu, kuma wancan hali ne irin wanda shaidan ne yakan ingaza su.
Wasu yara daga majami'ar sun yi wasan kwaikwayo da kuma haɗa cewa daga cikin Bible inda Annabi Ishaya ke shelar haihuwar Yesu Kristi. Na tambayi wasu Krista ko yaya suke murna wannan ranar.
Ni ne mai suna Boy D Gama aiki. Ina shiri saboda in ga cewa na yi murna da farin ciki da abokanan arziki da ƴan uwana da kuma sauran jama'a duka. Wani lokacin za mu ga cewa mun yi ziyarce-ziyarce, mun ziyarci ƴan uwanmu wanda ba Krista ba, saboda wannan ranar ne za mu gaya masa dalilin zuwan Yesu Almasihu wannan duniya, saboda ya zo ne saboda ya cece mu daga zunubanmu duka.
Sunana Tabitha ne Edward. To, muna shirin Christmas. Mun gode Allah da inda muka ga wannan shekara, kuma mun cika shi lafiya. Muna gaya musu mun gode. Ba abin da za mu ce sai godiya. Akwai shirin ziyara akwai da fedefe duka. Namu yi ziyara.
Ranar Krismati rana ce mai muhimmanci a rayuwar Krista. Hakan kuma zai sa kowace ranar 25 na watan Disamba su rika bukukuwan tunawa da haihuwar Yesu Kristi. Iliya Kure, muryar Amurka daga Billiri na jihar Gombe a Nigeria.
Daga Gombe sai jihar Adamawa ga tsarabar da wakilinmu Sanusi Adamu ya samu mana.
Pastor Ezekiel Damji na majami'ar Ekwa wanda ya karatu daga littafin Annabi Ishaya sura 40 aya 30 da kuma littafin Luka sura 3 aya 8 zuwa 20 inda akai annabcin haihuwar Isa Almasihu da kuma labarin haihuwarsa. Limamin ya kalubalanci Kristoci da kamata a yi su tabbatar da dorewar salama wadda ita ce sakor da Isa Almasihu ya kawo al'umar duniya.
Na girmama Ubangiji Allah, rana ce wanda za mu tsere bishara ga wadanda ba su san muhimmancin haihuwar Yesu Almasihu ba.
Pastor Ezekiel Damji ya ce kamata yayi iyaye su horas da ƴaƴarsu da ladabi da biyayya sanar da koyar da su abinda addini ya tare da domin su zama mutane na gari. Ga abinda yake cewa jim kadan bayan hirar da nayi da shi.
Ina da babban sako wanda yake na ruhaniya zuwa ga iyaye da kuma dukkan mabiya a yi zaman lafiya da juna. In ba zaman lafiya kowannen ibada ta yau ba za mu iya yin ta ba. Mu kuma goyi bayan shugabanni ta wurin addu'o'i da shawari da musu fatan alheri. Roƙonmu shine ƙasar nan ta zauna daya da kuma zaman lafiya. Wannan shine babban sakona zuwa ga dukkan mabiya a wannan rana da kuma yan uwa makwabta abokan zama na kowane addini.
Kai magana kan tarbiyyar da yara.
Ita tarbiya daga gida take farawa. Shi yasa muna kira ga iyaye musamman irin sutura da ake sa wasu al'adun ma basu goyi baya balle addinin mu. Muna kira da babban murya da cewa wasu al'adun a tsauta daga cikin gida domin wannan al'adu ne na wasu kasashe wanda bai dace da Iglesia da kuma dukan wani addini namu ba. To ina kira ga iyaye da cewa su yi ta lura da sutura da ƴaƴa ke sawa da inda suke zama da abokan su.
Haka kuma majami'ar LCCN ta Boshikiri, limamin majami'ar Reverend Kenneth na majami'ar LCCN Boshikiri ya kalubalanci iyaye da kuma matasa da kamata yayi su sanya ido a lokacin da suke yin shagulgular Kirsimeti ganin irin halin da arewa maso gabashin kasar nan ta fada ciki domin kaucewa miyagu tsakanin al'umma. Baya ga wannan ma majami'ar ta gindaya wasu dokoki da za a bi a lokacin bukukuwar wannan biki na Kirsimetin.
Mata ba za su rike goro ba ko kuwa su sa a hijabi ko gele sa da filaye ba balle cikin rawa. Mata ba za su sa wanduna ko kuma a sura na sirenshi ba. Wanda zai yi fada zai sadu da fishin a jami'an tsaro balle su mayan banga. Duk mutumin da aka ganshi da knockout yana daidai da Boko Haram.
Sanusi Adamu daga Boshikiri, karamar hukumar Guyo da ke jihar Adamawa, Najeriya.
Wakilinmu a jihar Oyo, Hassan Umaru Tambuwal, shi ma ya ziyarci inda aka gudanar da bukukuwan Kirsimeti a birnin Badin. Ga kuma rahoton da ya hada mana.
Pastor Philip Mayango shi ne ya jagoranci bukukuwan Kirsimeti a cocin Bishara Baptist Church da ke unguwar Sabo, Ibadan.
Rana wana tayo take da Krista masama muhimmanci wana rana domin Allah ya shiri shi domin dansa aka haife shi cikin wannan rana tayo. Shine ya sa duka wanda ya kasance Krista ya sai da wannan rana, rana ne wanda za a bauta ma Allah. Sa'an nan kuma mu ci tare, mu yi murna tare, mu yafi ma juna, mu yi kauna tare, mu dokaka suna Yesu domin babban rana ce wanda Allah ya yi ma Krista ya ba mu da shi ne ya sa muna buki wannan rana ko ta ina duniya. Kamata ka zama Krista ka sani da cewa danwanka ko Krista ko ba Krista ba ka nuna masa kauna. Ku ci ku sha tare, ku yi zaman lafiya, ku yafe ma juna, ko da komin da ya tsaya tsakanin ku ya fi ma juna shine zama kristanci kenan.
Haka ma wani da yayi ibada a cocin ta Bishara Baptist Church dake Sabo Ibadan ya nuna farin cikin sa.
Sunana Lawan Ibrahim Shaliza.
Yaya kake ji da wannan rana ta Kirsimeti?
Gaskiya ina gaba wanda ya kai ni farin ciki sosai. Domin kuwa na tuna kamar bara nayi Christmas na wacan inda nake wato a Adama. Mun yi Christmas da soro sosai yanayin da Boko Haram suka yi a wurin. Amma kuma da yardan Allah mun gama na bara lafiya lau. Hakan kuma ina farin ciki domin abubuwa da dama da suka faru bai faru da kowane ɗaya na ba. Ina kuma addu'a Allah ya kuma ba mu salama kamar yanda muka gama wannan Christmas lafiya. Ina addu'a kuma Allah mahalci ya nuna mana wasu shekaru mu kuma gama su a cikin koshin lafiya.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A taƙaitaccen tarihin Amurka, an yi wasu matasa ma'aurata biyu. Ba su da galihu, amma suna matuƙar ƙaunar juna. Sai rasa kyautar da za su yi wa juna ta murnar Kirsimeti. Matar mai suna Dela na matakar ƙaunar mijinta, da haka sai ta yanke doguwar sumatta ta sayarwa masu mayar da ita hular wig da mata ke sawa ta sayarwa mijinta agogon zinariya. Haka kuma mijin nata Jim da shi ke yana matakar ƙaunar matarsa Dela sai ya sayar da agogonsa ya sayo mata matajin kai. Sai bayan sun ba juna kyaututtukan da suka sayo ba tare da sun faɗa ma juna ba, sa'annan suka gane cewar duka ba za su amfane su ba a lokacin. Amma suna da gagarumin muhimmanci domin suna nuna irin sadaukar da kai da kuma ƙaunar da suka yi wa juna. Hutun Kirsimeti wanda miliyoyin Amurkawa da sauran jama'a a faɗin duniya ke yin bukukuwan a yau ya nuna hikayoyi da dama makamantan waɗannan. Wasu za su koyi darussan karamci da fata na gari, wasu kuma zai koya musu sahihiyar ƙauna ta taimaka ma wasu da kuma ibada. A cikin hikayoyin da Charles Dickens ya rubuta na Christmas Carol, labarin fatalwa ne. Amma alaƙar su da wannan ita ce nuna yadda mutum zai ceci kanshi da kuma farin cikin da ya dade yana shafar zukatan jama'a a duniya. Hutun na da dangantaka da al'adun duniya. Amurkawa da dama za su ba juna kyaututtuka da kuma yin ibada tare ta hanyoyi daban-daban. Sa'annan kuma su kammala bikin ta wajen haɗuwa tare da iyali domin su ci abinci tare. Wasu da dama za su taimaka wa marasa galihu da waɗanda suka rasa mahallansu da kuma mabukata. Wannan aƙida ta wuce ta ƙasa guda kai har ma addini. Kamar yadda zaka iya ganin duniya a tafin hannunka, kana iya ganin muhimmancin wannan rana daga Turai zuwa Afirka kai har ma Asiya. A ƙasar Japan, Kirsimeti rana ce ta yaɗa farin ciki fiye da bikin a addinanci, kuma akan yi ma yara ƙanana bukukuwa da dama da raye-raye da kaɗe-kaɗe. A tsibirin Madagascar dake gabar gabashin Afirka, lokaci ne na rani, amma duk da irin zafin da wurin ke da shi, ana yi ma gidaje da dama kwalliya irin wannan lokaci mai alamun tsarki da dusar kankara, duk da cewar ba a dusar kankara a wurin. Sakon zaman lafiya ga duniya da fatan alheri ga dukkan jama'a shine sakon da Amurka ke aikawa dukkan jama'ar duniya baki daya a daidai wannan lokaci na shekara. Wannan shine shafin muryar Amurka da ya bayyana muku rangantar Amurka na yau.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Ciki hadda a bari ya huce da Ibrahim Alfa Ahmed da kuma Halima Jimrau ke gabatarwa. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya taimaka wajen daidaita sautin shirin da bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yau Alheri ke cewa mu kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauwanin lafiya. Al'umma Krista a ci gaba da shagulgulan Kirsimeti lami lafiya da alheri.
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.